domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau, da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin ilmantarwa wajen tarbiyyantar da yaran makiyaya da ke dazukan arewacin Najeriya, da kuma sukan ma shiga kudanci don samun ciyawa. Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Kautal Hore ta ce ilmantar da ƴaƴan makiyayan ne kadai hanyar raba su da miyagun iri. Hakan na nuna yadda rashin ilimi kan sa wasu daga makiyayan daga dazuka kan shiga miyagun laifuka, musamman ma in shanunsu suka kare. Akan samu hannun wasu daga cikinsu a satar mutane da bijirewa doka da oda, kuma hatta wasu makiyaya ƴan uwansu da ke zaune lami lafiya a dazukan ba su tsira daga sharrin wake ɗaya mai ɓata miya ba. Wannan shine jigon babban taron ƙungiyar kasuwar shanu ta Maliya da ke jihar Nasarawa. Miyetti Allah, wacce na daga manyan ƙungiyoyin makiyaya, ta ce makarantun makiyaya wato nomadic schools da ke arewacin Najeriya ba sa wadatarwa. Shugaban ƙungiyar Bello Baɗejo Lami Ɗofulɓe ya nisanta Fulani makiyaya daga taurin kan tsiya, sai dai rashin fahimta, inda ya koka da abin da ya zayyana kuɗin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka.
Al'amuran ilimi abin da ya shafi ilimi, don mun lura da cewa gaskiya fi sabilillahi mafi yawa ƴaƴan Fulani ba sa so su rika sa ƴaƴayensu a cikin karatu. To mun yi tunani ya za mu magance wannan abin, to gundamu a kungiyance mu shigo cikin lamarin. Dama gwamnatoci wasu suna kokari, wasu kuma yanda suka ga Fulani haka suke bin su. A don haka mun kafa waɗannan komitoci ne abin da ya shafi ilimi, za mu bi jihohi gaba ɗaya na Najeriya mu tabbatar da cewa ana sa ƴaƴa cikin makaranta. At least in mutum yana da ƴaƴa goma ya kasance dai guda bakwai dai akalla suna zuwa karatu, domin ta hakan ne kawai muke gani za mu iya taimakawa Fulanin nan. Akwai nomadic wanda ake ta faman yin shi nomadic shekara da shekaru, amma sai muka lura da cewa abun nomadic din suna ne ake ta yi da shi, amma kuma koko wani dan ƙwarya-ƙwaryan ilimi ne ake yi. Na ziyarci wasu makarantun nomadic, na lura da cewa in an tura mutum zai je ya koyar da karatu a nomadic, mafi yawa sai kaga an tura wani dan giya ko kuma wani wanda bai da ilimi ko kuma wani wanda bai ma san komai ba, a tura shi zuwa wannan gurin nan ya kai sati uku sati hudu baya zuwa, kuma ba mai iya zuwa duba shi. To da wannan dalilin muka yi tunani da cewa za mu yi abin da za mu iya yi, mu kuma sako gwamnatocin jihohi a ciki domin saboda mu tabbatar da cewa ƴaƴan Fulani suna zuwa karatu. Akwai Fulani a cikin gwamnoni, akwai Fulani a cikin dukkan mataka, akwai Fulani, za mu tuntube su akan wannan haƙƙi wanda ya rata a wuyansu, domin ba ma tallafi ba ai abin da muke yi yanzu. A hakan ma a yanda muka yi lura da cewa akwai matsala, mun kuma kafa komiti, mun ba da namu babbar tallafi. Wannan gwamnati wanda take da niyya don samar da zaman lafiya a jahanta, sai ka ga da cewa ta dora daga inda muka tsaya, kuma mu tabbatar da cewa ƴaƴan Fulani suna zuwa karatu. Kamar a Kaduna, jihar Kaduna, yanzu in yi misali da Kaduna, Kaduna ayin ka duba ilimi kyauta ne, to amma kuma duk da ilimi kyauta ne, amma wa yake kai ƴaƴan zuwa makaranta? Ba a kai su zuwa makaranta. To kaga akwai gurin da zamu tilasta iyaye a kai ƴaƴan makaranta, akwai yanda kuma zamu yi laluma, akwai yanda kuma duk ba matakin da zabara mu dauka ba a kai. Idan ka duba abin da yake faruwa, Fulani kawunan mu a haɗe suke, alhamdulillah, zamu ci gaba da kuma haɗa kawunan Fulani, zamu ci gaba da kuma haɗa wa mu ma za mu haɗa ɗan gudunmowar mu a kungiyance, za mu sa jihohi camominmu na jihohi irin gudunmowar da za su iya yi, domin za su iya biya ma yara nawa abinda za mu haɗa, zai iya biya school fees ɗin yara nawa, zai iya saya uniform guda nawa, zai iya sayan takalma guda nawa. To hakan nan za mu ci gaba da yin wannan. Mun ma fara kamar a jihar Nasarawa, mun fara kamar a Fanda, mun fara a Gitata, mun fara a nan Uke, mun fara a wasu gurare da yawa, kuma mun ga alfahanin abun. Kuma a yanzu haka na bar nan gurin nan, zan je in bude wata makaranta na Islamiyya wanda muka yi, a inda gwamnati bata kai makarantar Fulani ba, mu muka haɗa ɗan kuɗin mu muka yi, kuma za mu je mu kaddamar da ita, kuma ga yaran Fulani sun fara zuwa wannan gurin nan. Kuma wani dabara wanda muka yi, mun nemi ainihin ƴaƴan Fulani wanda suka gama makarantu ba su da ayyukan yi, domin mu fara sa su a wani guraren inda ba a tura masu karantarwa, su fara karantar da ƴaƴan Fulani kafin har mu nemi gwamnati ta karbi wannan gurin, ko kuma mu jawo hankalin gwamnati. gwamnati ta karbi wannan gurin amma halin yanzu muna da niyya in ka duba irin mutanen da muka zauna da su a yau a cikin kungiyar mu akwai professors wanda suke san muhimmancin ilimi akwai doctorate akwai mutane daban-daban masu ilimi wanda suka rike makama a duniya wanda kuma alhamdulillah ni kan kaina na fahimci cewa ilimin nan fasi ne mafita
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan
war kungiyar ta kautal hore Hajiya Aishatu Bala Muhammad Kauran Bauchi ta ce yana da kyau dun masu ruwa da tsaki su ci gaba da tallafawa don tabbatar da yaran makiyaya na samun ilimin addini da na zamani
wannan taro ya zama taro ne muhimmanci musamman kuma da muka yi aka kawo tattaunawa kan maganin ilimi wanda dukan mu mun sani cewa babu wani mafita a rayuwa na dan adam face ilimi Allah subhanahu wataala da kansa abinda ya fara magana kai cewa in za ku bauta mana fara neman ilimi kuma dukan wayannan fitinu da yake biyo baya yana daga cikin rashin ilimi ne wanda shi yasa muka ga cewa ya dace mu zo mu zauna mu bincika mu duba menene ainihin matsalolin mu ko me yasa ake samun ayyan na fulani a cikin irin waɗansu yanayi da ake samu sai muka gane cewa akwai rashin ilimi mutane da yawa sukan zo criminals just da cikin su suje su koya musu wayansu halayen da ba nasu ba saboda wannan duk kan faru ne saboda rashin ilimi sai kaga wani an masa wani abun kuma ya dauki doka akan sa but insha Allah mu da Allah ya bamu dama ya ba wa mazajen mu shugabanci mu ma har muka kasance matan su har ma mu ma muka kasance shugabannin ta wani gefe lalle zamu taka namu rawan gani mu tabbatar da cewa waɗannan irin fitinoni da yake faruwa cikin ƴan uwan mu ƴaƴan mu kanne jikoki na rashin ilimi da suke samun kansu waɗansu daga cikin kidnappers da sauransu a samu ragewa kaman state din da na fito shi gwamnan jihar Bauchi mutun ne mai tausayi da kuma shi ma ya shafi zuriyar sa Fulani mahaifiyarsa ba Fulatana ne kawunan sa Fulani ne kuma ni karan kaina ba Fulatana ne mun san yanda Fulani suke going through wuraren da suke zaune yanzu duk ya riga da ya zama development yayi richin wajen so abinda ake nema a wajen shugabannin mu wato gwamnoni da sauransu a duk lokacin da ake so wani waje to yana da kyau a samu shugabannin su a wayar musu da kai sai a canja musu da wani waje ka duba ka ga lokacin da yayi shugabancin sa nan FCT irin waɗannan issues din shi yayi ta resolving yayi ta warware su har ya kasance ya gama ministan su cikin koshin lafiya wanda a yanzu haka ma a Bauchi irin waɗannan abubuwa daga ya taso baya kasa a gwiwa zaka ga nan da nan ya je ya shiga ya bincika mai laifi an bashi laifi mara laifi kuma an bashi gaskiyar sa ƴaƴan Fulani suna neman ilimi da yawan wayar musu da kai da yawan cewa yanayin duniya yanda aka san shi a da yanzu ta canja dole su san wannan na biyu kuma shine wuraren da suke zama idan gwamnati ta bada shi yana da kyau gwamnati ta samu sarakunan su a gaya musu sai a canja musu wani waje su fa abin da suke nema shine ina dai za su zauna kuma dabbobin su samu abinci shine damuwan ba Fulatani amma wani sa'in sai kaga an je an daga su kawai da fada an kashe musu dabbobi an kashe musu iyalansu nan wani yake zama provoked sai ya zama cewa shi ma sai ya dawo ya shiga irin wannan na hadu da wani Fulatani wanda zai je Makka aka kwace mishi dukiyar wato Makka aka cutar da shi aka dawo kuma zai koma gida kidnappers suka kama shi da ya fito cewa yace shi ma yana ganin ko zai koma kidnapper wanda a yanzu haka muna ta kokarin cewa insha Allah Haji ya dawo zamu neme shi a tabbatar da cewa ya je hajin domin kada ya samu wani da yawan su suna samun kansu a wani irin yanayi gwamnati yana ta kan tanadin yanda za a yi musu waje inda za a killace su a musu makaranta sannan kuma da inda dabbobin su za su ci abinci ba tare da sai sun yawo mai nisa ma da zai ja wani fadaci ba wannan hijiman yana nan yana kan shiryawa insha Allah kuma ni ma a matsayina na matansa kamar yanda na fada cewa muna shiga kauyuka muna karantar da matan aure da yara waɗanda ba su samu shiga makaranta ba Fulani suna cikin su domin cikin dajina muke shiga muke
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da makalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu
to sala kai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya